بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أهبتين سركية داودا مدرس مولدتا في خلق المؤمن، wanda insha Allah za mu tashi kan sabuwar gaba, wato wanda ita ce mas'ala ta 23 da ya ambata a cikin jerin bayanai da yayi akan halaye da ya kamata mu'mini ya sifantu da su, wanda shine al-istiqama, tsayuwa akan tafarki madaidaici, miƙewa akan tafarki madaidaici. Al-istiqamatu hiya sadadu fil aqwali wal a'mal. Istiqama ita ce daidaito a cikin maganganu da kuma ayyuka. Istiqama ita ce daidaito a cikin maganganu da ayyuka. Aw hiya al-jihadu fillahi haqqa jihadi. Ko kuma kace ita ce matukar kokari cikin bin Allah, hakikanin kokari cikin bin nasa, dagewa matuka a cikin bin Allah. Wa hiya bizalika a'la maratibil iman ubudiyya. Wa hiya bizalika a'la maratibil ubudiyya. Kenan ita istiqama da wannan ma'ana ta cewa dagewa ne, matuƙar ƙoƙari ne cikin biyayya ga Allah. To, wato ita ce mafi ɗaukakar matakai na wato biyayya ko bauta ga Allah Maɗaukakin Sarki. Matakan bauta ga Allah Subhanahu wa ta'ala, ƙololuwarta a ce mutum ya kai ga tsayuwa sosai daidai wa daidai akan tafarki madaidaici a kowane gefe, yana matuƙar ƙoƙarinsa ganin ya yi biyayya ga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya yi ɗa'a. Wa arfa'u darajati al-iman, wato kuma ita ce mafi ɗaukaka a darajojin imani. To, dari'u taqwa, wadda tana kamanceceniya da abin da ake kira at-taqwa. Al-istiqama ko at-taqwa, dukansu dai tsayawa ne akan bin umarni, wato umarnin Allah na farilla da nafila, ko kuma barin saba wa Allah, abin da ya haramta da abin da ba a so, duka matuƙar ƙoƙari, matuƙar iyawa. Wato hakil ikhlas, kuma tana kwaikwayar abin da ake kira ikhlasi, yin aiki saboda Allah, domin dukkanin ƙoƙari da naci da taƙawa da za a yi, in babu ikhlasi, to ba za su karɓu ba, ko ba za su yi tasiri ba. Wa min samma amara Allahu jalla sana'uhu biha khaira khalqihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. To, daga nan ne, wa min samma ayu min hunaka, daga nan amara Allahu jalla sana'uhu biha, wanda Allah, wanda yabonsa ya ɗaukaka ya girmama, yi umarni da istiqama da khaira khalqihi, mafificin halittarsa duka, mafificin halittu duka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazala tsira da aminci Allah sabbata a gare shi wa sahabatahu radiyallahu anhu, tare da sahabbansa Allah ya yarda da su. Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, ko kace al'ummarsa, wato da istiqamar, faƙala Allah ta'ala ya ce a ƙarshen Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la talagaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, ka tsayo kama umirta, kamar yadda ka umarce ka. Kada ka saurari ahlul kitabi ko mushrikai ko sauran masu son zuciya waɗanda suke neman ka sassauta wani abu ko ka musanya wani abu daga abin da Allah ta'ala ya shar'anta maka. A'a, kada ka saurari kowa, ka miƙe akan abin da aka umarce ka da shi. Wa man taba ma'aka, haka nan waɗanda suka dawo zuwa gabin Allah tare da kai. Sahabban su ne farko, su ma su tsayu, su bi Allah, su kwaikwaye ka. Wala ta ɗaga, kuma kada ku wuce iyaka, kada ku ƙetare iyaka, kada ku ƙetare iyakar shari'a. Abinda aka umarce ku, ku tsaya bakinsa, kuma kada ku taka abinda aka hana. Innahu bima ta'maluna basir, lillahi shi mai gani ne game da abinda kuke aikatawa. Wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda za a iya kafawa da kafa hujja da su akan hana bid'a, kowace irin bid'a, kamar yadda za a iya kafa hujja da ita akan hana ayyukan saɓo. Yadda Allah ta'ala ya yi umarni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayu akan umarni, yadda aka umarce shi ya tsaya bakin nan, haka nan duk waɗanda suke binsa. To kaga Allah ta'ala bai umarni da a yi wani abu na bid'a ba. Wato abin da zai zama bid'a, to ya zama bid'a ɗin ne saboda Allah ta'ala bai yi umarni da shi ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba, kuma bai zo da shi ba. Kenan wanda ya riko da bid'a yake ta tafiya a kanta, kuma yake kira zuwa gare ta, to ya saba umarnin wannan aya. Sai wanda Allah ya umarni ga manzansa da waɗanda suka bi shi bai tsayo a kan wannan ba, cewa kada ku ƙetare iyaka, to shi kam ya ƙetare. Ibada ce yake yin ta ba yanda Allah ya ce a yi ba, ko kuma ba wacce Allah ya ce a yi ba. Allah ka kiyaye mu. Kuma duk abin da mutum ya yi da ƙetare iyaka ɗin, Allah yana gani. Wa ƙala, sannan Allah ta'ala ya ce, fali zalika fad'u, zuwa ga wancaninka abinda aka yi batu kansa shi ne shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan, har zuwa ƙarshe. Shari'ar da Allah ta'ala ya shar'anta, ya shata, ya tsara ta tun daga Annabi Nuhu alaihi salam, manzon farko wanda ya yaƙi shirka, har zuwa sauran manzanni, ulul azmi min ar-rusul, da sauran manzanni. To Allah ta'ala ya ce ka yi ta kira zuwa ga wancaninka tafarki na Allah, wastaqim, ka tsayu a kan tafarkin na shari'a, kama umirta, kamar yadda aka umarce ka. Wato yadda Allah ta'ala ya umarce ka, ka tsaya a kan bakin nan. Wala tattabi ahwa'ahum, kada ka bi soyoyin zukatansu. Kullum sukan ce ga shawara, tunda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam so yake jama'a ta bi shi, to kada ya tsananta wasu abubuwan, ya kyale mutane su yi wasu abubuwan na daga abin da suka saba da shi na addini ko al'adu. In ya so ya kawo nasa shi ma, sai a ƙara a haɗa. Shi kuma Allah ya ce ba haka ba ne, dole sai dai a taƙaita, a tsaya a iyakar abinda Allah ta'ala ya aiko shi da shi na shari'ar imani, ibada, da dukkanin sauran sassan addini. Iyakarsa shi kenan, shi ne as-siratul mustaqim, shi ne istiqama ɗin. Kaga anan Allah ta'ala ya yi wasici ga manzansa, wanda al'ummarsa kuma tana bi, cewa abinda ya shar'anta ya yi umarni da shi shi ne kaɗai addini, kuma bai yarda da a tsaya a kan a yi wani abu ba da sunan addini, sai iyakar wannan ɗin. wani a bayyane yake. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Ya ku masu imani kada ku gabata kafin Allah ta'ala ya ce, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ku aikata wani abu ku rigayi umarnin Allah da manzansa. Kamar yadda ya bi mala'iku da cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu. Ba sa azarbabi, ba sa rigayar Allah da wata magana, ba sa yin wata magana ko wani aiki kafin Allah ya umarce su da umarninsa suke aiki. To ubudiyar kenan, bautar kenan, a tsaya a yi abin da ya ce, kuma iyakar abin da ya ce duk kada a ketar. Wa qad awsallahu subhanahu al-muslimina ajma'ina bil istiqamati ala manhajid din fi'lan wa tarkan. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasici ga musulmai baki daya akan su tsayu akan tafarkin addini ta fuskar aiki, aikatawa ko bari, aikatawa ko bari, wato ayi kaza ko a bar kaza. Iyakar abinda Allah ta'ala ya halatta ko ya umarni da shi a matsayin addini, to shine shari'ar, shine abinda za a yi. Abinda kuma ya haramta ko kuma bai umarni da shi ba ta fuskar addini, to lalle a bar shi. In ta fuskar hidimomin rayuwa ne, abinda bai hana ba duka, to wannan yana cikin hurumin halacci, yana cikin dama ta halacci. Amma yin ibada ce, to sai in yayi umarni, Qur'ani ya zo da shi ko sunna, to sai ya zama addini. Amma ba za a ce a to a tunda ba a ce kar a yi ba, to ba a hana a yi ba, a'a, ibada ita sai an yi umarni tukuna. Tsayuwa akan tafarkin addini ta fuskar aikatawa ko kuma barin aikatawa. Qala azza min qa'il, ubangiji mabuwayi, wato wanda maganarsa take sama da maganar kowa, shine Allah madaukin sarki, ya faɗa ya ce, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Qul, kace innama ana basharun, abin sani dai ni mutum ne dan adam, mislukum kamar ku. Babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da'awa a karan kansa ko kuma Allah yayi umarni ko yayi ishara ma kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba mutum bane ko kuma wata halitta ce ta daban, a'a, shi dan adam ne da aka bashi kamala irin ta yan adam, halitta ne wanda aka bashi kamala irin ta halitta. Yace amma yuha ilayya, ana yi min wahayi, ni mutum ne kamar ku, bana da'awar cewa ni mala'ika ne, wala qulu inni malak, yawa, wanda annabi Nuhu yace wato ni ba mala'ika bane, yawa, ni mutum ne, amma dai ana yi min wahayi, annama ilahukum, cewa ubangijinku wanda ya cancanta da ku bauta masa ilahun wahid, ubangiji ne ɗaya, Allah subhanahu, fastaqimu ilai, saboda haka ku tsayu da biyayya a gare shi, wastaghfiruhu, kuma ku roƙi gafararsa, ku nemi gafararsa. Walamma kanat al-istiqamatu jami'atan liqisadiddin, to da yake wannan mas'ala ta istiqama ta tattare dukkanin al'amuran addini, dukkanin al'amuran addini sun shiga ƙarƙashinta, don da cewa aka yi umarni, abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a matsayin farilla ko nafila, mai ƙarfi ko mara ƙarfi, matuƙar dai umarnin ya zo, to yana ciki. Haka ma kuma kiyaye duk abin da Allah ta'ala ya hana, ya tsawatar daga kafirci zuwa sabon Allah, har ababen da aka karhanta duka, to wannan nesantar su da niyya, wannan ma bauta ne, addini ne. To da yake istiqama ta haɗe al'amuran addini duka, muhiqatan bi shu'abil iman, kuma istiqama ta kewaye dukkanin sassan imani ko rassan imani wa'anda sun kai 70 da wani abu. Al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah yayi bibiya ko ya tantance matsaloli ko rassa 77 a cikin littafin Shu'abul Iman, ya kawo dalilan su daga Al-Qur'ani da hadisai, ya babban littafi kasaitacce wanda yawan sa yafi Sahihul Bukhari. Allah ya gafarta masa shi da wayansu malaman irin sa irin su Ibn Hibban. To da yake mas'alar ko istiqama ta tattare wannan kuma ta kewaye wato ta hade dukkanin rassan imani wa mafatihi siratil mustaqim da kuma mabudan tafarki madaidaici wanda yake kaiwa yake kai bawa ga Allah madaukin sarki. To ausan nabiyya yace ausan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama man arada minhu wasiyatan la tad'u sharidatan wala waridatan min ad-din illa atat alayhi. Ausan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya wato da yake wai istiqama ta hade komai da komai na addini. To annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi sai yayi wasiya ga wanda ya nema a wurin sa, sahabin da ya nema a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasiyatan wata wasiya la tad'u sharidatan wasiyar da ba za ta bar wani abu da zai ratse ba ya fice ya ratse ya kubce wala waridatan ko kuma wani abu da zai ainihin shigo min addini wato na addini. Abin da ake nufi wato wasiyar da ba za ta bar komai ba, sharida da warida, warida abin da ya shigo, sharida kuma abin da ya fita, ba zai bar komai ba kenan na al'amarin addini illa atat alaihi, sai wannan wasiyar ta hade da shi, ta hada had da shi. Wani sahabi ne ya nema daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamun wasiya wasiyar da ba zan buƙaci tambayar kowa ba kuma in ba kai ba, ka faɗa min abin da zan runguma in duƙufa a kansa wanda ba zan buƙaci tambayar wani ba in ba kai ba ko kuma a bayanka. Shi ne ma'anar wasiyar da ba za ta bar wani abu ainihin ya fice ko ya ɓuya ya zama ba ta haɗa da shi ba. To ausahu bil istiqama, to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da istiqama, tsayawa da miƙewa akan tafarki madaidaici. Fa an abi amrin wa qila abi amrata sufyan ibn abdullah as-saqafi radiyallahu anhu. An karbo hadisi daga baban amr, wasu suka ce baban amratu sunansa sufyan ibn abdullah daga kabilar saqif mutanen ta'if, Allah ya dace. Kale ya ce kultu na ce ya rasulallah ya manzan Allah kulli fil islami qawlan, faɗa mini a game da musulunci ka faɗa mini qawlan wata magana, la as'alu anhu adan ghayrak wace ba zan tambayi wani ba wato in ba kai ba game da wannan al'amarin, faɗa mini a musulunci abinda ba zan buƙaci tambayar kowa ba in ba kai ba. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul amantu billahi thumma istaqim, kace nayi imani da Allah thumma istaqim sannan ka tsayu akan tafarki madaidaici. Akhrajahu Muslim, Muslim ya fitar da wannan hadisi. Kace nayi imani da Allah tauhidi kenan, thumma istaqim sannan ka tsayu kan aiki da shari'a dukkanin umarnin Allah gurgudan iko sannan nesantar hanin Allah, ana dai rayuwa a bisa tsarin Allah ba tsarin wani Allah ba ko san zuciya ba. In kai wannan, to ka haɗe komai da komai na addini. Wal ahamiyati listiqamati wa izami amriha, saboda muhimmancin istiqama da kuma girman sha'aninta, lam taghib anil muslimi, bata faku ba ko bata fakuwa a barin musulmi, fi jami'i ahwalihi, a cikin dukkanin yanayice-yanayicensa, duk abin da yake yi, to harinsa da ƙoƙarinsa shi ne tabbatar da wannan matsayi na istiqama. Ba wai sai a masallaci kaɗai ba, ko a makaranta, ko a wani wuri da aka keɓe don ibada ba, kamar abin da wasu ke fahimta, tsukakkiyar fahimta ta addini. Shi addini yana da shumuliya, wato haɗe komai da komai. A duk inda kake, a kuma duk abin da kake, komai da kake yi, addini yana da ta cewa, kuma yana da nasa tsari, yana da matsaya tasa. Saboda haka, a kowane abu, a kowace gaba, a kowane lokaci, ƙoƙarin bin abin da Allah Ta'ala ya ce din, wannan shi ne ƙoƙarin tabbatar da istiqama. Fa huwa kulla yawmin yad'u rabbahu sab'a asharata marratan 'ala al-aqal. Shi musulmi, saboda muhimmancin istiqama din da Allah Ta'ala ya faɗakar da shi a kai, kuma ya ɗora shi ma a kai, Allah ya shar'anta masa ya roƙi Ubangijinsa mafi ƙaranci dai sau 17. Mafi ƙaranci sau 17, don a raka'o'in sallolin farilla ko mutum ba zai nafila ba ko ƙyas, wato raka'o'in sun kai 17 ko ba haka ba. Kuma a kowace raka'a farilla ne a karanta Fatiha. A Fatihar kuma akwai ayar roƙon Allah istiqamar, fa yaqulu, yana cewa ihdinas siratal mustaqim, a shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici. Duk irin yanda mutum yake da nagarta, yake ta ƙoƙari da fafutukar addini, yana buƙatar ƙari a kan haka. Wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwa, waɗanda suka shiryu suke kan tafarki madaidaici, Ubangiji yana ƙara musu shiriya, kuma yana ba su taqawarsu. Tunda manzanni ma ulul azm suna kullun ƙara neman shiriya da taufiki a wurin Ubangiji, mai suke tsammani sauran bayi. Allazi la wajaja fihi wala inhiraf, tafarkin da bai da karkata ko bai da bauɗewa. Wa ma'anahu listiqamatu ala shar'i wal mutaba'atu lil kitabi was sunna, ma'anar wannan shine tsayuwa akan aiki da shari'a. Addini nan fa babu shi, mutum ba zai zama mai addini ba sai in da shari'ar yake aiki. Idan mutum ya zaba wa kansa bin san zuciya, ko bin tsarin waɗansu mutane ko bid'o'i, to wannan ya bar istiqama, ya bar shari'a, ya bar sahihin addini. Ko dai in yana da rabo, tauyayyen rabo, ya tsira da imani ragagge, ko ma ya rasa shi baki ɗaya, Allah ya kiyaye mu. Dan bai da in ta yi tsanani tana raba mai ita daga imani, babu shakka. To saboda haka istiqama ita ce tsayuwa akan shari'a da bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal istijabati lillahi war rasul sallallahu alaihi wasallam, da amsa kiran Allah, aiki da umarnin Allah war rasul da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ku amsa kiran Allah, ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiransa in ya kiran, ya kira ku zuwa ga abin da shine mai rayar da ku. Ba yadda za a yi rayuwa mai kyau ta duniya da addinin in ba bisa tafarkin Allah da manzansa ba. To ku amsa wannan, to amsa kiran Allah da na manzansa shine istiqama. Wa kulli ma'ani siratil mustaqim, wa kullu ma'ani siratil mustaqim taduru fi falaki hadzal madlul, kuma dukkan ma'anonin tafarki madaidaici to suna kewayawa ne a bisa wannan ma'ana. Madlul ma'ana kenan, abinda ake nufi. Innahu tariqul haqqi allazi qala ta'ala anhu, lalle istiqama ita ce tafarkin gaskiya, hanyar gaskiya, hanyar da Allah ta'ala ya faɗa game da ita. Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, tafarkin waɗanda ka yi nima a kansu, ghayril maghdubi alaihim, ba tafarkin waɗanda aka yi fushi a kansu ba. Ahlul kitabi, Yahudawa waɗanda suka karanta littafin Allah suka ga bayanai da saƙonnin Allah, amma suka take suka saba suka bi son ransu, suka musa gaskiyar da Allah ya umarni kowa ya bi ta, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya wajabta a cikin At-Taura littafin da suka jaddada At-Taura, kamar Zabura da Injila, duka cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana to kowa dole ne ya bi shi. Su ma san karanta, har Yahuda da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san wannan, amma sai suka kibin sa suka take sani, to sai Allah ya fushi da su, kamar yanda wato Allah tabaraka wataala ya ambata ya kushe su a wurare da dama na Al-Qur'ani, kamar da muka sani. Waladdallin, kuma ba tafarkin atattu ba, sune nasara waɗanda suka cika addinin su da bid'o'i, suka bar tafarkin Annabi Isa alaihi salam, addinin su ya zama tatsuniyoyi, wanda abin takeici ƴan bid'a da masu bin son zuciya na wannan al'umma suna kwaikwayar waɗannan mayagu na Ahlul Kitabi, Yahudu da Nasara, a karanta a take a bin son zuciya, ko kuma a kirkiro wato hukunce hukunce da wadansu al'amura cikin addini, a tusa kuma a ba su kulawa ta musamman, a fi ba su kulawa ma fiye da asalin abinda shari'a ta zo da shi. Dama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi akan haka, la tattabi'una sunana man kana qablakum, lallai waɗansun ku za su bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku, kowa da ta inda zai kwaikwaye su, za ku bi su kamar a aje takalmi da takalmi, wato wasu za su bi su daidai wa daidai. Karshe sahabbai suka tambaya sai ya ce, suka ce Ahlul Kitabi ne, eh su ne mana, ai ba waɗansu ba ne, su ne. Za a ga shi yasa ake cewa malami mai bin son zuciya to yana kama da Ahlul Kitabi, wato Yahudawa da suka take abin da suka sani. Hakanan waɗanda suke bautar Allah ta hanyar bid'o'i, kuran babu bin shari'a, suna kama da Nasara waɗanda babu ilimi suka dinga kirkiro abin da suke kirkirowa da sunan addini. Ya zo ma a wani hadisin cewa al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun, Yahudawa Allah ya fushi da su saboda take sani da suka yi, Nasara kuma Allah ya batar da su saboda ya tabbatar da su cewa batattu ne saboda bid'o'in su. Wa huwa idhan sirat ahli al-istiqama, kenan dai tafarki ne na masu miƙewa, masu bin tafarki madaidaici, as-saliki na da dariqil karamati, waɗanda suke bin hanya da za ta kai ga samun daraja a wurin Allah. Wa hadhihi al-ayatu tulakhisu lana isma al-qasas fil Qur'an bal fil kawn kullihi, wannan ayar tana takaice mana, tana tacewa ta takaice mana bangaren labarai duka da Al-Qur'ani ya kawo su, dan Al-Qur'ani din labaran da ya kawo game da al'ummomi ne ko labaran waɗanda suka bi tafarki madaidaici, suka yi nasara, suka tsira tun a duniya har kuma suka koma ga Allah suka tsira, sannan waɗanda suka saba kuma ya zama musu dalilin halaka. Bal fil kauni kulli, kai dukkanin talikai ma, wato a takaicin dai ai labari ko kissar talikan duka ita ce, tunda ake wanda ya tsaya akan tafarki madaidaici zai yi nasara a duniya ya tsira a lahira, wanda kuma ya saba to zai samu akasin haka. Fal qasasu imma qasasu khairin, labari ko dai zama labari ne na alkhairi, wa imma qasasu sharrin, ko kuma ya zama labari ne na mummunan abu. Wa qasasul khairi siratul ladina an'amta alaihim,
To labarin alkhairi kuma shine tafarkin waɗanda kai nima a kansu, wato waɗanda Allah ya nima a kansu. Wa huna yati su'alun yaqul, anan tambaya za ta iya zuwa, tambaya da za ta ce ko za iya cewa cikin ta, man alladhina an'ama Allahu alaihi, to suwa ne ne waɗanda ake nufi da mumini ke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi, ka shiryar da mu tafarki madaidaici, irin tafarkin waɗanda kai nima a kansu, to suwa ne ne su. Wa suwarul qur'ani taliyatu li suratil fatiha tashrahu hadhihi sura, to kuma surorin alqur'ani waɗanda suka biyo wannan sura ta farko, suratul baqara, ali imran, suratul nisa da sauransu har ƙarshe, ai duka sun zo da bayanin aqida, bayanin shari'a, hukunce-hukuncen mu'amala, bayanin halaye da ɗabi'u na kirki da ake so ku kasance, manufofi na gari, duka ka gani sun yi bayanin abinda surar take ni, watu jalli ma'aniha, suna bayyanar da ma'anonin wannan surar, watu waddihu khafayaha, suna fayyace ababen da ta ɓoye, suke ɓoye cikinta. Fajabat ala hazal istifsar, to kaga surorin sun ba da amsa akan wannan tambaya, neman fassara da aka yi ko za a yi. Allazi tariha alaina al'an, tambayar da aka bijiro da ita akan mu yanzu, idan aka ce mana to wanne ne tafarkin, wato suwa ne ne waɗanda aka yi ni'ima a kansu, menene tafarkin nasu, faqala Allah subhanahu, sai Allah ta'ala ya faɗa subhanahu, aya ta 69 a suratul nisa, wa man yuti Allah war rasula ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, duk wanda ya biyayya ga Allah kuma ya biyayya ga manzo, wato manzan Allah, fa ulaika, to waɗannan waɗanda suka yi biyayya ga Allah da manzo, ma allazina an'ama Allahu alaihim, suna tare da waɗanda Allah ya nima a kansu. Kaga amsar ta zo, minan nabiyina, daga annabawa, wato annabawa siddiqina da siddiqai, wa shuhada da shahidai, wa salihin da managartan bayi, wa suna ulaika rafiqa, kuma waɗannan sun kyautatu su zamanto abokan tafiya, su zama ayarin da mai tafiya zai sadar da kansa da su, sai tafiya tare. Mutum ya zama ya sada tafiyarsa da waɗannan, to ita ce tafiya ta aminci, kyakkyawar tafiya. Amma idan mutum ya fice daga waɗannan, ya tafi zuwa ga waɗansu kangararru daga ahlul kitabi wal mushrikina wal munafiqina wal fujjar, to mutum ya taɓe, zai mummunan tafiya a duniya, ya yi rayuwa wacce ba ta da ma'ana, da ba ta dace da ɗan adam mai kamala ba, kuma babu natsuwa. Sannan ya koma ga Allah, ya zamanto tare da maƙiya Allah a cikin gida na taɓewa. Allah ka kiyaye mu. Kenan dai roƙon da muke yi, aka saka ainihin a bakunan mu kullum a sallar farilla da ta nafila, sai mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala istiqama, to shi ne bin hanya ta waɗannan bayan Allah zaɓaɓɓu, annabawan Allah, manzannin Allah, waɗanda suke da tsananin gaskatawa da gaskiya, sannan masu iya sadaukar da rayuwarsu da komai nasu don addinin Allah ya ɗaukaka, su ne shahidai, sannan salihai masu matsawa kansu matuƙa, kin gani sun zama managartan bayan Allah. To ƙoƙarin daidaito ko koyi da waɗannan shi ne. To haka kenan, bai kamata a ce kullum muna karanta Fatiha muna roƙon Allah wannan, amma ba ma fafutukar gani mun haƙaƙe wannan filwaƙi ba. Kullum ka ce Allah ka shiryar da ni, Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, amma da ka tashi daga mahallin roƙon ko addu'ar kuma sai ka je ka dinga yin wasu abubuwa da za su zama akasi, ai ba daidai ba ne ko? Yawwa, idan wato kana da gona ko ka dasa bishiya kana san Allah ya raya maka ita to zaka yi addu'a Allah ka raya min ka inganta min gonata ka inganta min abin kiwo na amma kuma dole ne sai ka kula da sharɗan ingantar wannan gona ko wannan shuka da dashe ko abin kiwo addu'ar ka dai ba za ta isa maka ba wajen abincin dabbar ka da hake kiwo ko kula da lafiyarta ko ibata da koshinta ba sai kai duk abin da zaka yi to wannan ne yake nuna roƙon naka na gaskiya ne amma in baka yi haka ba to kamar haka wanda ke cewa Allah ka shirye mu Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza amma kuma baya fafutukar kansa wanda zai kwaikwayi shi su kansa kansu jagororin amma Allah su sama yafi kowa shan dawainiya wajen tabbatar da istiqamar kansa da ta jama'a ko ba haka ba hakanan sauran wato mabiya kowa gurgurdan fafutuka da rugar mayarsa gurgurdan matsayi da ya samu da gurbi da ya samu kenan kaga wani ba zai zo a ce zai iya jonawa da su amma shi kuma hanyarsa ta aiki kuma daban ya bi waɗansu a aikace amma kuma yana son amanance kuma ko kuma da su da addu'a kawai ya sabu da waɗannan abu ne da Allah bai tsara haka ba wal akhyarul abrar fi hadha al alami mutanen kirki managartan bayi kuma al akhyar jam'u khayri ma'abucin al hayri al abrar jam'u bar wato mutumin kirki al abrar mutanen kirki to mutanen al khayri mutanen managarta fi hadha al alam wato a wannan duniya to yumasiluhum al anbiya was siddiquna was shuhada was salihun to annabawa da siddiqai da salihai da shahidai da salihai su ne ke kwatanta su wato su ne ke nuna su wato farko dai su ne za a gani kowa sai dai ya kwaikwaye su kuma tamsil shi ne wakilci ko anin kwatantawa wato dai annabawa da siddiqai da shahidai da salihai su ne wato za a duba su zama abin misali ga dukkan wani wanda yake so ya aikin alkhairi ko nagarta kowa in ya kai gare su to ya kai matuka to sai ya koyi da su yasa muke ta nanatawa cewa wanda ya kama hanyar bid'a ko hanyar zalunci ko ya zama fasiki ya zama azzalimi ya zama fajiri to ba inda zai iya zama ba inda za a iya zama mai istiqama duk da yana karanta ihdinas siratal mustaqim kuma ko da zai ta fada kullun Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici tunda baya da yunkuri na kansa wajen tabbatar da wani wa usulus siratal mustaqim asalai ko tushe na tafarki madaidaici allazi huwa sabilu ahli al-istiqama wanda shine hanya ko tafarkin ma'abocin tsayuwa akan tafarki madaidaici ma'murun biha fi shara'i samawiyyati jami'a to wannan aslan an yi umarni da su a shari'o'i na sama baki daya ba wai a iya shari'ar da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ba alqur'ani kadai bane ba a tun manzanni da suka gabata dukan wata halayya ta gari ta mu'amala da ubangiji ko kuma mu'amala da bayi to za ka ga littafin Allah sun sauko da wannan duk da dai an samu bamace a rassan shari'a galibi ibadoji da wasu kwance-kwance ne aka anin samu sabani amma abin da ya shafi gyaran zakata abin da ya shafi imani abin da ya shafi kyawawan halaye to wannan ba sa canzawa daga wani zamani zuwa wani ko kuma wani annabi zuwa wani misali ya ba wani annabi da zai zo da halatta ha'inci ko yawa rashin amana kenan ko ko rashin adalci misali ko a ce ƙarya a zamanin annabi wani a lokacin sai kai ta shar'ar ƙarya ba komai ba a taba samun wannan ba su halaye ba sa canzawa tun daga yanda Allah ya halitta annabi Adam ya kimsa masa su kuma ya sanar da shi su a matsayin addini har izuwa manzon ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba ta da kyau ha'inci ba ya da kyau zalunci ba ya da kyau haka to addinin Allah haka yake qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa qul ka ce ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kuzo in kun zo zan karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta akan ku alla tushriku bihi shay'an cewa kada ku hada shi da komai kada ku taraita Allah da wani abu wa bil waldaini ihsanan ga mahaifa kuma ku kyautata mataka ku kyautata wa mahaifanku matakar kyautatawa ba wai kyautatawa kada ba a kyautata sosai ainin ba wai abin da ya sauka bane kawai a abin da wato za a iya yi duka wala taktulu auladakum min imlaq kuma kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci ko kuma saboda fama da talauci ya zama kuna da ƴaƴa saboda kuna halin talauci ko kuma amma ba ku a ciki yanzu kuna tsoron sa nan gaba to kada wannan ya sa ku kashe ƴaƴanku irin abin da waɗansu cikin jahiliya suka aikata nanu narzukukum wa iyyahum mu ne muke arzukta ku da su din duka ba ku ne masu arzukta su ba arzikin su ba a hannunku yake ba yawa mu ne muke hore muku arzikin ku da su din duka kaga anan sai aka fara da su da ku a wani wuri kuma ce nahnu narzukuhum wa iyyakum yawa wala taqrabul fawahisha kuma kada ku kusanci kazaman ayyuka anan sai aka ce ma kada ku kusanta ba a ce kar ku aikata ba irin su zina liwati zubda jina nan mutane duk abin da zai iya kaiwa mutum ya aikata wannan ma kada ya je wurin kada ya aikata kada ya matsa kusa da wurin ma zahara min hawa ma badan abin da ya bayyana daga cikin alfashar da abin da ya boya abin da mutane suke a bayyana da wanda suke a boye duka kada ku yi kada ku kusanta ma duk abin da zai kai ga zina ko liwati ko abin da ya kama da wannan to kada ko kusa kada ku yi wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq kuma kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe shine kowane rai baya halatta a kashe shi haka kurin yawa illa bil haqq sai da cancantar haka din wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya aikata laifin haddi kamar zina a tsayar masa da haddin sannan wanda ya ridda ya bar musulunci shi ma a masa haddin barin musulunci shine kisa kamar da Allah ta'ala ko in ce manzo Allah su mai umarni ingantaccen hadisi to an ba wannan ba ko kafiri baya halatta a kashe shi kawai dan a ji dadin kashe shi ko dan a kwace dukiyarsa ko a ci mutuncinsa ko ai wani abu amma a fagen jihadi ta yanda wato shi ma yake kokarin kashe mumini domin kare kafircinsa to ya halatta mumini ya kashe shi yawa domin kare imanin sa wannan umarni ne na Allah amma dai kisa na tamori to wannan baya halatta a kashe wani mutum ko ba musulmi bane ballantana musulmi zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan ubangiji ko yayi wasici zuwa gare ku da shi Allah ya muku wasiya umarni mai karfi da muhimmanci kenan la'allakum taqiluna ko kwa hankalta wato domin ku hankalta domin ku yi tunani mai kyau ku fahimta ku gane wato domin ku gane fa'ida da amfanin da ke cikin wannan ku tsayu a kansa wala takrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kuma kada ku kusanci dukiyar maraya kaga anan ma dan kada ai wasa da ita yace kada ma ku kusanta bai ce kada ku cinye ba ma anan yace kada ku kusanci dukiyar maraya sai da halayya ko kusantar da tafi kyau shine ai masa tattali tattali a dukiyar tasa a kula da ita a juya ta domin samun karuwa a kula masa da ita ta bi ga ashuddahu har sai ya kai ga karfinsa ya cikar karfinsa wato har sai ya kai ga zamantowa wato baligi mai hankali mai iya tasarrufi fa'in anasum minhum rushdan fafa'u ilayhim amwaluhum wato idan kuka ga akwai hankalta da nutsuwa ta da su ku ba su dukiyoyin su wala taquluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku cinye ku yi barna wai kada su girma su sani kada ku yi wannan wa awful kayla wal mizana kuma ku cika awu na hannu duk abin da za a auna da hannu kamar kwano kwando buhu duk abin da ya kama da wannan dai to shine kail wal mizan haka nan ku cika sikeli nauyin sikeli abin da ya zama gwada shi ake da sikeli a kyale su kelin da lafiya sa kada a kage shi kada ayi wani a sanya masa wani aibi da zai kasa nuna ko ki nuna hakikanin nauyin da aka dora a kansa ku cika au da kuma nauyi bilqisti bisa adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma tilasta rai zilasta wa rai sai abin da zai iya wata abin nufi a wajen aunawar za a iya samun naqasu ai wani abu ya gaza to in mutum yayi bakin kokarin sa na ganin ya cika din yayi daidai abin da zai iya faruwa na gazawa to Allah ya yafe wa mutum mutum ya iyakar kokarin sa kuma duka ayyukan haka ne in kai bakin kokarinka ko da aikin bai kai gejin da ake bukata ba sai a kawo da kai a karba maka amma ka tauye wa ka takaita ka kin abin da ya kamata saboda san rai ko lalaci da ganda to wannan shine zai iya jawowa a ki karba aikin ko kuma ya zama an samu tawaya a cikin sa wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba kuma idan za ku fadi magana to ku fade ta ta adalci ku yi adalci walau kana za qurba koda wanda ake magana a kansa wato ma'abocin kusaci ne idan muhawara ko jayayya ta taso aka ce a zo a bada sheda ko ai bayani to kada ku duba wannan ainin mutumi na ne ko dan uwa na ne ko ina tsammanin wani abu tare da shi bari in goyi bayan sa in fadi abin da yake so ko zai ji dadin sa ko da ba shine gaskiya ba a'a wa wannan wato ba shine tsaye da sheda a yadda take ba waqi mu shahadatu lillahi Allah ta'ala cewa ai a tsayo da ba da sheda saboda Allah saboda haka adubi Allah kura wa bi ahdillahi aufu kuma ku cika alƙawarin Allah alƙawarin Allah akwai alƙawari na imani akwai alƙawari na ibada wanda aka sa mata lokaci akwai kuma alƙawara waɗanda suke sun shafi kaman ba kance da mutum zai yi yayin Allah alƙawari zan yi kaza saboda Allah duka wajibi ne a cika haka idan mutum yayi alƙawari tsakaninsa da mutane ma wani lokaci sai mutum ya ce ya yadda ko kuma ya dauki alƙawari tsakaninsa da Allah sai ya gama abun ma da Allah wani ma har ya rantsi to duka ku cika dalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkaru wannan Allah ya muku wasiya da shi ne domin ku azantu ku fadaka ku kiyaye sannan yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma lallai tabbas wannan shine tafarki na wato mai kakke fattabi'uhu kuma ku sani cewa wannan shine tafarki na tafarki mai kakke fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi kuma kada ku bi waɗansu hanyoyi waɗansu tafarkai matafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba da ku a barin tafarkin sa tafarkin Allah madaukakin sarki zalikum wasaqum bihi wannan bayanai da Allah ta'ala ya faɗa muku yayi muku wasici da shi ne la'allakum tattaquna domin ku kiyaye Allah ya muku wasici da wannan ne domin ku kiyaye وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصراط المستقيم في الآيات السابقة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش يا فسر معنى الصراط المستقيم آيوين ده سكا غباتا جامعا بين القول والعمل ينا مي هداوا أوجن كويرور أوجن فسر أوجن بياني بين القول والعمل سكان مغانا دا أيكي أن طريق الرسمي تهنير زاناوا wato yayi bayani sannan kuma ya zana wa mutane ya koyar a aikace dan darasin ya fi shiga li yusbita al ma'ana fi uquli ashabihi domin ya tabbatar da ma'anar a hankula wato a hankulan sahabbansa fara sama khattan mustaqiman sai zana ko ya shata wato layi wanda ke mai kakki yayi zane mai kakke ya miƙar da shi wakala yace haza siratullah yace wannan shine misalin tabarkin Allah wannan mai kakken layi dogon layi mai kakke yace wannan shine wato misalin tafarkin Allah wanda ya hawo kansa ai ta tafiya za a kai har gaci wara sama hududan muta'arrija sannan ya zana waɗansu wato zanuka ko layuka ya shata su muta'arrija sun sauka sun karkace gefe gefe wa kala yace hazihi subul waɗannan su ne tamkar hanyoyi amma dai da hanya mai kakkiya yanzu misali titin nan da zai je Kano misali to in dai Kano kake son zuwa to dole sai ka haushi kuma kar ka gaji kai ta tafiya eh amma har Lagos kake son zuwa hanyar dai guda ɗaya ce misali to haka zaka yi ta binta duk hanyoyin da zaka yi ta gani za ka ga gwamman hanyoyi ko ɗaruruwan hanyoyi wannan ta yi nan amma dole ka bar su duka eh ba lalle ne ma sai ka tambaya cewa wannan ina za ta ba wannan ka dora kanka aiki yawa tunda dai Kano zaka ko Lagos ko Abuja to kawai hanyar da za ta kai ka zaka tambaya to wanda ke son zuwa aljanna shi ma to hanya ce guda daya abinda Allah ta'ala ya saukar manzan sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani da sunna to tsayawa akan wannan shine tabbata akan hanyar amma sauran hanyoyi na bid'a sauran hanyoyi na shari'o'in yan adam tsare-tsaren mutane soyayyen zukatan mutane to sauka ne daga hanyar in mutum ya bi wannan to zai iya bautewa a barin inda za shi din sai zama karshe inda zai bulla ba inda yake nufin zuwa din bane yace wali anna hazihi al-ma'ani as-sabiqa tumasilu ususas shara'i samawiyya kuma domin waɗannan ma'anonin da suka gabata a cikin misali waɗannan ayoyin suratul an'am tumasilu suna kwatanta ko suna wakiltar suna bayyana harsasan shari'o'i na sama suna bayyanar da harsashe tushe condition din shari'o'i na sama gabaki daya ushira ilaihi bil ma'ana ma'a tafsil to sai aka yi ishara zuwa ga wannan din da ma'ana mai kama da wannan ma'a tafsili da tare da ƙarin bayani dalla-dalla fiye da yadda yake a nan wato suratul an'am fi suratul isra a suratul isra a jerin ayoyi da yawa min qawlihi tun daga faɗin Allah ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah ila qawlihi har zuwa faɗinsa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan wata qira'a sayyi'atan wato har inda yake cewa duka wannan kana sayyi'uhu munin sa ya zamanto inda rabbika makruhan abin ki a wurin ubangijinka wato saboda munin sa ne aka hana to saboda abin ki ne kuma a wurin ubangijinka shi yasa aka hana to al'amura ne sun kai 16 in ban manta ba daga cikin wato umarce da hane-hane na wasiyoyin wa hazihi alwasaya al-ashru waradat aidan fi suratul nisa al-madaniyya haka nan ga nan wasiyoyi 10 su ma sun zo har ila yau a suratul nisa wadda ta sauka a madina a fadin Allah ta'ala wa abudullaha wala tushriku bi shay'an ayata 36 ita ma ta kunshi wasiyoyi guda 10 in ka dauki wannan ayoyi na suratul an'am da wancan ayoyi masu yawa na suratul isra da kuma wannan aya ta wasayil ashar wasu wasiyoyi guda 10 wanda wani malami littafi guda ma yi akan wannan da sauran dai yurare irin waɗannan kaman karshen suratul furqan ibadur rahman sifofin su da zaka ga da kaman farkon suratul mu'minun kad aflahal mu'minun to zaka ga duka abu ne mai kama da juna ake ta maimaita shi kuma duka kokari ne na asa da bawa da ubangijinsa ya rayu bisa tsarin shari'a da tasirin ta ba bisa tsari na wani abu na san rai ba nesa da shari'a wa hadha siratul mustaqim wannan tafarkin madaidaici yaqudu alaihi iblis wa hizbuhu to shedan iblis wato yana zama a kansa wannan hanyar wa hizbu shi da randanarsa da tawagarsa li igwai ahli al-istiqama domin batar da ma'abuta istiqamar wasarfihim an tariqil karamati da juyar da su anin abarin tafarki na daidaito din tafarki na daraja tafarkin da zai sa mutun ya zama mai daraja mai karamci a duniya kuma ya zama mai tsira a lahira ila sabilin nadama zuwa ga tafarkin da na sani kullun kokarin sa dama abin da ya rantsa akan sa kenan qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya fada ala lisani adui ahli al-istiqama al-awwal iblis wato Allah ta'ala ya fada yana mai hakaito abinda wato makiyin ma'abota istiqama wato makiyin su na farko wanda shine iblis abinda ya fada ya alwashi yake cewa wato Allah ta'ala ya ce qala fabima agwaytani la aqbudanna lahum siratakal mustaqim shedan yace nayi alƙawari saboda batar da ni da kai a dalilin Adam saboda la'anta ta da kina da batar da ni da kai a ta dalilin sa la aqudanna lahum lalle zan zauna musu zan tsuguna musu anin akan tafarkin kamar daidaici zan tare su in kange su za iya karanta wannan hadisin guda daya to ganan misali hadisi hadisai da dama amma dai zamu karanta daya zai ƙara bayani akan wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutun Allah subhanahu a gare shi yace inna shaytana ka'ada ibni adama bi adruqihi kulliha bi adruqihi ne ko kuma annabi bi adruqiha ko kulliha amma bi adruqihi ne yawa bi adruqihi na farkon hakuri ne kawai inna shaytana ka'ada ibni adama bi adruqihi kulliha lalle shaytan ya zaunawa ya tsugunawa dan adam bi adruqihi a hanyoyin sa kulliha dukkan su hanyoyin da zai bi hanyoyin daidaito hanyoyin shari'a duka faqa'ada lahu bi tariqil islam ya zauna masa a tafarkin musulunci faqala lahu da aka kira dan adam zuwa ga musulunci an kira shi zuwa ga musulunci in ba musulmin bane shi to an kira shi zuwa ga musulunci sai shi ya dan faqala lahu ya ce masa atuslimu yanzu kai din musulunta zaka yi sabon addini zaka shiga wata zaru dinaka wa dina abaika kabar addininka wanda ka dade akan sa ka gada kuma addinin ubanninka wa abaika da ubannin ubanninka wato addininka na tuntale tun iyaye da kakanni sai ka bar shi rana tsaka kai tsalle ka koma wani addini wannan wani irin abu zaka yi wa kanka sai mutum bai da cikakken hankali bai da tawfiki bai gane cewa dadewar abu ba shine ke nuna gaskiyar sa ba sabuntar abu kuma ba shi ke nuna rashin gaskiyar sa ba yawa abin shi za a duba ainin hakikar sa ya yake akwai abin da ake yi tun farkon duniya amma ba mai kyau bane ko ba haka ba to akwai kuma abin da yake la'alla yanzu za a iya tsiro da shi amma sai zama ya dace da abin da shari'a ta amince da shi sai zama kyakkyawa saboda haka wato ba a auna kyan abu ko munin sa wai da dadewar sa kurin amma sai shedan ya fadi wannan to wani daga nan kai wa karancin tunani sai ya ce ai kuwa haka ne ba da za a yi wani sabon addini yafi addinin da aka dade akan sa to shikenan fa yawa to in mutum bai da rabo sai ya saurare shi to fa asahu ibnu adama to sai dan adam wanda Allah ya masa shari'a sai ya saba wa shedan fa aslama ya musulunta ya gane cewa kasancewar iyaye da kakanni akai ko an dade akan wani abu ba shine ke nuna cewa gaskiya ne ba to sai ya karbi addinin gaskiya ya musulunta to shedan ba zai bar shi ba faka adalahu bi tariqil hijrati to kamar musamman yadda addini ya taso a farko kaga bayan an musulunta an yi fama da kafirai wanda dole sai da aka canja wurin zama hijira ta taso to sai shedan ya zauna masa a hanyar hijira dan ya kange shi faqala yace masa atuhajiru watazaru ardaka wa sama'aka, yanzu kai kaura zakai ka bar kasar da ka saba da samaniyar da ka saba, mana wannan gurin da ka taso a cikin sa yanayin da ka riga ka saba da shi kake shakuwa da shi, yanzu ka bar shi ka canza wa kanka gurin zama. Sauran hidimomi da bukatunka duka za su canza, yanzu zaka yadda ka yi ma kanka wannan. To in mutum bai da nazari bai da rabo sai ya ce ai ko haka ne, ai ko ina ma ka zauna zaka yi addini daidai gwargwado, saboda haka menene zai sa sai ka matsa wa kanka ka yi hijira sai karbi shawarar shedan ya yi nasara a kai? To amma mai shiriya ba zai yi wannan ba, sai ta inda din ma ka zauna duk daɗin zama wata ran duniya ma gaba ɗaya za ka bar ta, ko ba haka ba? Yasa za ka yi mamakin mutane almubazarancin da wasu ke yi, a sai gida a saitaccen gida a rushe shi, wani ma sai da katafila za a rushe a saye shi da kuɗi a biya kuɗi a rushe sannan a zo a gina wani, ba dan komai ba, dan gurin kawai ake so, location din ne kawai yayi. To amma mutum a gajeren tunani ne ke ja wannan, in ba haka ba mutumin da ya san cewa nan da dan wani lokaci, kai ba ma sai an dan wani lokaci ba zai bar duniya ma gabaki daya, za a kai shi wani lokon ko wani location din daban, ko ba? To me zai sa yayi haka? Amma kawai shirme sai mutum ya ce ai shi daidai nan gurin yayi masa. To wata ran an zo wannan gurin sai da a ce ah nan dai da nan wane yake, amma yanzu baya ne la shiriyar da mu. Fa asahum na adam fa hajara, sai dan adam ya saba masa yayi hijira, yace ai da nan inda nake din ma da ba anan nake ba, ba san ma da inda nake ba, Allah ya kawo ni. Saboda haka yanda na saba da nan inda koma can ma zan saba, kuma ni yanzu ba zaman kaina nake ba, biyayya nake ga Allah, da dadi ba dadi duka sai biyayya. Faka adala hubi tariqil jihad, to sai zancen jihadi ya taso. Yawwa, faqala sai shedan ya ce da shi atujahidu fi sabilillah, yanzu wato zaka yi jihadi a hanyar Allah, addinin na Allah ka, ai ba naka bane kai kadai, mutane da yawa suna tarayya, in baka je ba ma wani zai je, kuma zaka je kai jihadin fatu kutalu a kashe ka, fatun kahul mar'atu, auri matarka a aure matarka, matar da kake so kake gadara da ita ka kai kanka a kashe ka, wani kuma la'alla maƙiyin ka ma yazo ya aure ta, yazo kai wa kanka irin wannan, wai kusamul mali dukiyarka da kake takama da ita a zo a raba ta, a raba ma waɗansu, ka zauna kurin ka ci kayanka ka zauna da matarka, wanda kuma wannan gurguwar shawara ce, domin in ajalin ya yi ko ba a je jihadin ba, ko ba haka ba, ai za a mutum ko ba haka ba? Da munafukai suke cewa ni lauka wani inda na ma matuwa ma ku telo ko, ai da suna tare da mu da ba su mutu ba, kuma da ba kashe su ba. Allah ta'ala ya karyata su ya ce kul fadaru an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin, ku tunku da mutuwar a barin ku mana, inda gaske ne cewa rashin zuwa jihadi zai hana a mutu. Ai kaga mutuwa ita lokaci ne kawai, kuma zuwa jihadin ba zai sa a mutum ba sai in Allah ya sa. Mutane nawa ne Khalid ibn al-Walid ya yaƙi sama da 50 a jahiliyarsa da musulunci, jagorantar yaƙi ya jagoranci yaƙi sama da 50, amma kuma a gida ya rasu. Ai shi kansa yake ta mamakin abin, yana Allah wadai da matsorata. Yace fa asahum nu adama, sai dan adam ya saba masa, wato dan adam din da ke da shari'a, faja hada sai jihadi. To kaga irin wannan haka, in mai dukiya ne a zo a ce ka bada dukiya ana son a yi kaza, ka taimaka da abin da za ka iya, sai shi ne ya ce haka haka kawai ka zo dukiyar da kai shaɗawaniya ka tara ta, ko kuma dukiyar da take da muhimmanci ko kake ya kamata ka yi kaza, shi ne ka zo ka yi ta bayar da ita haka. Addinin ka ai ko ba kai wannan ba, za addini kana sallah kana kaza, to sai mutum yana da rabo sai ya saba. To Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman fa'ala zalika, wanda ya hakan shedan yayi yunkurin hana shi musulunci ya musulunta, yayi kokarin hana shi hijira ya hijira ya saba wa shedan, ya kokarin hana shi jihadi ya jihadi. To wanda ya haka ai asar shedana ya saba wa shedan, fa aslama ya musulunta, fahajara kuma ya hijira da ta kama fajahada ya jihadin shi ma in jihadin ya kama ya taso to kana hakan alallah ya zama yana da alƙawarin Allah an yurkilahu aljanna cewa zai shigar da shi aljanna wa in mata in kuma ya mutu yawa koda ba kashe shi aka yi ba kana hakan Allah ya yurkilahu aljanna Allah tabaraka wa ta'ala wato zai shigar da shi gidan aljanna wa in waqasadhu dabbatuhu in ma dabba su ce ta ka da shi ya samu karayar ruya ya rasu kana hakan Allah ya yurkilahu aljanna Allah ya alƙawari zai shigar da shi aljanna rawahu Ahmad bin Sanad sahih Ahmad ya rawato da isnadi ingantacce to kuma misalai ne wannan kullun aka ce yi kaza ko bari kaza in shedan yana da abubuwa daga irin makirce makircen sa na shawarwari gurguwa shawara sai ce ai ba sai kai kaza ba ko kuma yi kaza ko dan me za ka yi kaza sai kawo wasu shawarwari marasa kyau sai mutun yana da basira sai ya dogon nazari ya sai hangin nesa sai ya zaba wa kansa abin da Allah ta'ala ya zaba masa to sai istiqamar abin da Allah ya umarni ga manzansa sai kai koyi wannan in ko mutum bai da wannan rabon to sai ya saurari gurguwar shawara ta shedan din karshen ta ya tabe Allah shirye da mu Allah ya rabauta mu da yin wannan babbar rabo na istiqama Allah ya tsare mana addinin mu da imanin mu Allah ya dace da mu ya mana afwa saboda lokaci insha Allah za mu tsaya anan ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارنا ثواب الرحيم